بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيو 21 da watan 5 shekara ta 1442 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga garin Makka al Mukarrama zuwa birnin Madina al Munawwara, wanda ya daidai da 5 ga watan 6 shekara ta 5 ga watan 6 ne ko 5 ga watan 1 na 5 ga watan 1 shekara ta 2021 miladiya. Za mu dora karashin da muke a wannan masallaci mai albarka, wato masallacin da ke karkashin makarantar Nurul Islam wadda take cikin ɗan tukwane Kaduna State, Nigeria. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sanya mu abin da za mu faɗa albarka, kuma ya sa ya zama na karɓaɓɓe gare shi. Wanda kuma za mu yi kuskure, muna roƙonsa ya gafarta mana. Idan ba mance ba, muna cikin karatun wannan littafi mai albarka, wato littafin Bulughul Maram na babban malami al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Darasin da ya gabata mun tsaya ne karkashin ko karshen babul mashi ala al-khuffain, babul mashi ala al-khuffain. Karshen wannan babi muka tsaya satin da ya wuce. A yau kuma insha Allah ta'ala za mu shiga babu nawaqidul wudu'i, babu nawaqidul wudu'i, wato babin da ke mana bayanin ababe da suke lalata alwala ko suke warware alwala. Kafin mu shiga hadisai da babban malami al-Imam al-Hafiz ya kawo karkashin wannan littafi, ko cikin wannan littafin karkashin wannan babin, za mu yi wasu bayanai akan ababe da suke lalata alwala, wanda wasu daga cikin malamai na fiqh suka ishara zuwa gare su. Idan muka lura, Ibn Hajar wato yana da hikima sosai. Kafin ya kawo wannan babi, sai da ya mana bayanin siffofi na alwala gabaki ɗayansu, wanda aka same su daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sannan ya mana bayanin hadisai waɗanda suka zo ingantattu a kan haka, da wanda aka ɗanyi kace na ce a kansu. Sannan kuma ya mana bayanin farillai na alwala, haka da sunnoni da mustahabbai. Sannan bayan ya gama, sai ya bayani a kan abinda ya shafi shafa a kan kofi. Yayin da mutum ya sanya kofi, idan yana alwala ya zo wajen kofi, me ya gamata ya aikata? To kun ga ya gama bayani complete kamil a can abinda ya shafi alwala, sai ya zo kuma abinda ke warware alwala ɗin. Wannan yana ɗaya daga cikin wato azzaka, taikin ƙwaƙwalwa da Allah subhanahu wa ta'ala ya baiwa Imam al-Hafiz Ibn Hajar, Allah ya ji kansa da rahamarsa. Malamai na fiqhu sun yi ishara zuwa ga ababe guda uku waɗanda suke lalata alwala. Na farko akwai al-ihdath, na biyu akwai al-asbab, sai na uku ababe waɗanda suke su ba ahdath ko kuma ba asbab. Wato muna da abubuwa guda uku kenan. Idan aka ce al-ahdath, jam'i ne na hadath. Ahdath hadathi kuma a wajen malamai na fiqhu shine dukkan wani abin da yake fita daga mafita biyu, wato gaban mutum ko bayansa. Idan muka ɗau wannan, za mu ga cewa kamar ire-iren su fitsari da bayan gida, sannan da tusa iska da mutum zai fidda, sannan da jini na istihada da mata suke fiddawa jini na ciwo, sannan da wani jini wanda malaman fiqh suke kiransa hajj, wanda ko ruwa za a kira shi, ruwa wanda yake fita yayin da mace take da ciki, wato duk da haihuwarta, duk da haihuwa. Wasu kuma suna cewa yana fita ma bayan haihuwa ɗin. to waɗannan ababe gabaki ne idan muka lura zamu ga suna fita ne daga mafita biyu wato imma dai gaban mutum ko bayansa tun daga fitsari da iska da abin da ya shafi bayan gida da wannan ruwa da yake fitan mamata harshen cikinsu kafin haihuwa gabaki ɗayansu ana kiransu hadat idan suka fita daga jikin mutum to sun lalata masa alwalansa ina fata an gane ko to misali yanzu mutum ne ya je yin fitsari ko bayan gida sai ya ga dutse ya fita a cikin gabansa ko bayansa shin wannan zai lalata alwala dutse ko ƙasa ko yashi ko kuma ya ga tsutsa ya fita daga gabansa ko bayansa ko kuma ya ga wani abu ya fita daga gabansa ko bayansa kuma bayan misali tsutsan ko dutse ko yashi ko jini misali ya ga jini to wannan yana lalata alwala da dama daga cikin malamai na fiqh musamman malikiyya suka ce waɗannan ababe gabaki ɗaya ba sa lalata alwala saboda su ba abin da aka sani bane a al'adance suna fita a waɗannan wurare to shine dole abin da zai lalata alwala ya kasance abu ne wanda aka sani al'ada cewa yana fita a gaban mutum ko bayansa amma kaga tsutsa ko jini ko kuma dutse ya fita a gaban mutum ko bayansa to alwalansa tana ina fata an gane in dai ba a lokacin da ya je yin fitsari bane ko bayan gida ya fita to wannan lalacewa alwalan ba wai sanadiyan shi wannan dutsen bane ko wannan jinin ko wannan tsutsan a sanadiyan fitsarin ne shine zai lalata masa alwala ko bayan gida ina fata ana tare da ni kai haka wanda Allah subhanahu wataala ya jarabce shi da yawaita yin fitsari ko kuma iska yana fita masa wannan ana kiransa salas wanda yake da salasul bawl ko kuma iska kowane lokaci fita yake to wannan menene hukuncinsa kun ga shi ma aibika yana fita a mafita biyu ne hadasi ne to wannan ciwo ne malamai abinda suka ce idan ya kasance fitan da yake ya wuce rabin lokutan sallah to wannan baya lalata masa alwala baya lalata masa alwala wani lokuta ne na sallah shine suka ce daga gushewar rana daga sama har lokacin fitowar rana wannan shine lokacin sallah amma daga fitowar rana zuwa daidaituwarta wannan lokacin ba a kiran shi lokacin sallah saboda babu wata sallah ta farilla da ake yin ta daidai wannan lokacin saboda haka daga gushewar rana daga sama zuwa fitowanta sai ka kirga awa nawa ne idan misali ya bamu awa 20 ne ko awa 19 idan aka raba shi gida biyu nawa zai bamu da rabi to a ce awa 18 idan muka ce awa 18 daga abin nan gushewar rana daga sama zuwa fitowanta awa 18 aka raba gida biyu 9 to sai ya kasance mutum tsarinsa idan ya fito baya tsayawa har gwargwadon awanni 10 kun ga an wuce rabi kenan ko kuma iska idan ya fara fitan masa tun daga misali abin nan ɗan rana gushewar rana daga sama zai iya samun awa 10 yana fidda iska ko fitsari kafin fitowar rana kuma ya wuce rabi kenan na wannan lokacin to saboda haka wannan fitsarin da yake fita ba ya lalata masa alwalansa haka iskan nan da take fita ita ma ba ta ne ba ta lalata masa alwalansa wato idan aka zo in dai yayi alwala aka kira sallah ko da wannan fitsarin ya fita ko wannan iskan zai iya ci gaba da me zai iya ci gaba da sallar sa babu lafiya ta haka wannan rangwame ne wanda shari'a ta yi ma mutum shi yasa al-mashaqqa tajribu at-taysir al-qa'idar da kowa ya santa sai asbab idan aka ce asbab su ne abinda ba wai daga jikin mutum suke fita ba, suna samun mutum ne, amma ta sanadiyar su ko faruwan waɗannan ababen za su iya yiwuwa, za su iya zai iya yiwuwa ya fidda hadasi. Su asali ba sa fita cikin daga jikin mutum, suna samun sani, amma idan suka same shi ta sanadiyar samuwar za ta iya yiwuwa ya fidda iska bai sani ba, ko ya yi fitsari bai sani ba, ko ya bayan gida bai sani ba. Waɗannan asbabin su ma suna lalata alwala. Su ne kaɗan daga cikin haka, ko kaɗan daga cikin su afwan, akwai zawalul aqli. Yayin da hankali ya gushe ma mutum, gushewa hankali zai iya zamana ta sanadiyar a hauka. Allah da rasu mutum da hauka, misali na awa goma. Ya yi alwala misali ƙarfe 12 ko kuma da sallah azhar, ana gama sallah sai hauka ta kama shi. To hankalin shi bai dawo ba sai bayan sallar la'asar misali ko magriba. Kun ga ai shi lokacin da haukar nan ta kama shi yana da alwala. To a wannan hali ba zai ce zai amfani da wannan alwalan nasa ya sallar la'asar ba ko magriba. Dole sai ya maimaita ne, sai ya maimaita wani alwala. Dalili kuma hankalin nan da ya gushe, ba mamaki ya fidda iska bai sani ba, ko ya yi bayan gida, ko ya yi fitsari. Ko kuma misali farfaɗiya ta kama mutum, kun ga shi ma ta sanadiyar wannan zai iya fidda hadasi ba tare da ya sani ba, zai iya fitsari ko bayan gida ko iska, ko kuma ya sha abin maye, ko bugun iska ya kama shi, misali taɓin aljanu. Tunda yayin da aljanu suka shiga jikin mutum, to hankalinsa yana ne, so da dama hankalinsa yana gushewa. To waɗannan halaye ga baki ɗaya, dukkansu hankalin mutum yana gushewa yayin da suka sami mutum, wato tun daga hauka ko kuma farfaɗiya ko shan abin maye ko taɓin aljanu. Akwai na biyar, shi ne bacci mai nauyi. Sawa'un wannan baccin gajeren bacci ne ko dogon bacci. Malaman fiqh abin da suke abin nan shi ne saqil, ya kasance mai nauyi. Ko da baccin awa ɗaya ne, ko da na awa goma, duka ɗaya ne. In dai baccin ya zama na mai nauyi wanda har hankalin mutum bai tare da shi, za ka iya zuwa ka ciro masa kuɗi ko ka ciro masa waya daga aljihunsa ba tare da yami ba, ya sani ba. Wannan shi ne ƙiyasin da malamai suke a kan bacci wanda yake mai nauyi. To waɗannan ababe ga baki ɗaya, hankalin mutum yana gushewa ba tare da ya sani ba, kuma idan suka samu mutum dole sai ya maimaita alwalansa. Sai sababi na gaba shi ne lamsul balighil almutawaddi mimman yultazzu bihi aw bimithlihi adatan. Balagaggen mutum idan ya taɓa balagagga yarinya wadda take mace ta balaga, wadda kuma al'adance a ana jin daɗi da ita, idan mutum ya taɓa zai ji daɗi, wannan kun ga sababi ne ba daga jikin mutum ya fita ba, wannan shi ma ya lalata wa mutum ne alwalansa. In dai ya taɓa da niyyar jin daɗi, malaman fiqh suna fasa shi zuwa gida huɗu ne. Dalilin da ya sa muka ce yarinya balagagga wadda ake in aka taɓa ta za a ji daɗi, wannan ya fidda mana da ƴar ƙaramar yarinya, ya shekara biyar, shekara goma. Saboda wannan a hankalce, in dai ba wasu jarabta da Allah ya jarabci mutum ba zai ma taɓa kawowa da suna, in ya taɓa ta zai ji mai ba zai ji daɗi. To banda ƴar ƙaramar yarinya, haka banda tsohuwa tuku wadda ta tsufa sosai, wanda da ka ganta ma in dai shi ma ba jarabta ba, mutum da wahala a ce zai taɓa irin wannan domin da niyyar jin daɗi, domin ya san ƙila wannan mamansa ne ko kakansa ne. Ko kuma misali wanda yake baya cikin ɗabi'a ta natural ɗabi'a, haka wanda abin nan kamar mahaukaciya, wanda gaba ɗaya za ka gama jikinta ƙila ba wasu kaya tattare da ita. To waɗannan gabaki ɗayansu kun ga a al'adance ba a taɓa su da niyyar jin daɗi. to shi yasa wasu malaman shiko suka ce ko da mutum ya taba su musamman karamar yarinya da niyyar jin dadi ko ya ji dadin da bai lalata masa abuwala ba ina fata ana tare da ni amma yarinya wanda ta balaga kun ga wannan kowa ya san ana taba ta ne duk wanda aka ga hannunsa ya taba ta to an san me ya sanbiyan taba ta matukan ita ba wai muharramar sa bane matukan akwai aure tsakanin shi to malaman suna kasa wannan sababin gida hudu na farko idan ya taba ta da niyyar jin dadi ya ji dadin to alwalansa ya warware ya lalace ko kuma ya taba ta ba da niyyar jin dadi ba amma sai ya ji dadin shi ma alwalansa ya ne ya warware na uku a ya taba ta da niyyar jin dadi sai bai ji dadi ba to nan shi ma alwalansa ya ne ya lalace ya warware saboda innamal a'mal binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa waɗannan halaye guda uku gabaki ɗaya suna warware alwalan mutum suna lalata masa alwala hali na hudu wanda shine baya lalata alwala idan ya taba ta ba da niyyar jin dadi ba kuma bai ji dadin ba to wannan alwalansa yana nan daram babu abin da ya same shi insha Allah ta'ala amma a wajen wasu malamai na fiqihu wanda da dama suna rinjayar da shi shine taba mace sawa'un da niyyar jin dadi ko ba da niyyar jin dadi mutum ya ji dadin bai ji dadin ba baya lalata alwala har suke fasa a kafa hujja da Allah subhanahu wataala yake cewa tun cikin suratul nisa ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu haka cikin suratul ma'ida wa in kuntum marda aw ala safarin ko in kuntum junuban aw ala safarin ko aw jaa ahadun minkum min al-gha'it aw lamastum an-nisa sai suka ce allamsu anan tafsirin sahabbai da suka yi aka rawaito ra'ayin Ibn Abbas da sauransu shine al-jima' wato jima'i saduwa aw lamastum an-nisa shi yasa a wata qira'a ta Imam Hamza da Kisa'i aw lamastum an-nisa suka ce saboda haka jima'i ake nufi ba wai tabawa na fata da fata ba da wannan ne ra'ayin su al-Imam Shafi'i da sauransu suka kafa hujja akan cewa mujarradin taba mace baya lalata alwala kuma da dama daga cikin malamai ma Abu Sa'id al-Misrin jayyid da wannan sawa'un mutum ya ji dadi ko bai ji ba sakanin abin da ya shahara a mazhabata al-Malikiyya ina fata wazo wannan taba wanda ake nufi fata da fata kuma koda da wannan kunba koda gashin ta mutum ya taba a masu wannan ra'ayin wato ra'ayi ta mazhabar Malikiyya a koyi haka daga cikin abu mai muhimmanci wanda yake lalata alwala shi ma shine a mazhabar ta Malikiyya a idan mutum ya yi ma mata kiss matan nan idan ya mata kiss ta baki bakinsa da bakinta wannan abin da ya shahara a mazhabar Malikiyya yana lalata alwala mutlaq inda bakin shi ya yi ma bakinta kiss to ya lalata masa alwala sawa'un wannan mutlaq babu ma wannan halatul arba din nan ko da ba da niyyar jin dadin ba kuma bai ji ba to ya ne alwalansa ta ne halala haka kuma ko da niyyar ne ko ba da mutlaq kawai an gane ko amma idan ya mata kiss a sauran jikinta ba baki ba suke cewa hukuncinsa shi ne hukuncin al'arba ɗin can wannan muka yi bayani to wannan shi ma duka a mazhabar Malikiyya ne kamar yadda muka yi bayani abinda ya inganta ko da ya mata kiss a baki in dai ba jima'i ba ne to bai lalata mai alwala ba sai dai idan ya kasance lokacin da ya mata kiss ko ya taɓa ta ya fidda mazi ko mani ko wadi wannan shi ne zai iya ja masa lalacewar alwala an gane ko daga cikin ababe da suke lalata alwala wanda yake shi ma asbab ne idan mutum a wajen wasu malamai idan mutum ya taba azzakarinsa gabansa fata da fata, wasu ke cewa ko da a ce da shamaki, musamman mazhabar malikiya suna kawo wannan, ko da a ce da shamaki mutukan wannan shamakin ba mai tauri ba ne, misali wani bangare na hannunsa zai iya taba fata, to wannan shi ma ya mai ya lalata masa alwala. Shi ma suna kawo sa mutlaq ne, ko da bai ci da komai ba, in ya taba ne ya taba gabansa. Ina fata wazo. Amma mace idan ta taba gabanta baya lalata masa alwala, kuma zance mafi inganci sakanin wasu littafai na gida irin su Ashimawi da sauransu suna cewa in alfahat, idan ta sanya yatsunta a cikin gabanta, to wannan ya lalata alwala. Tabbas akwai wannan kaulin a mazhab, amma abinda ya fi rinjaye a mazhabar malikiya, ko da ta sanya yatsunta a cikin gabanta ko ta kama gaban, ita mace baya lalata mata alwala. Wannan shi ne abinda ya fi rajihi musamman a wajen fuqaha na malikiya. Ina fata ana tare da ni ko? Haka idan mutum ya taba bayansa ko ya taba unsayayi, me ake kira unsayayi? Marena. To marena shi ma idan mutum ya taba wannan alwalansa ba ta lalace ba tana nan. Ina fata wazo. To kun ga da unsayayi wato marena da bayan mutum, idan mutum ya taba, haka mace idan ta taba gabanta ko da ta tura yatsa alwalanta bai lalace ba. Wadish ko? An gane. Mu koma wajen taba mutum ya taba gabansa. Nan akwai maganganu guda uku na malamai ma'abuta ilimi, saboda hadisai guda biyu da aka samu. Hadisin farko na Talq ibn Ali, hadisi na juna Busra bint Safwan, wanda a zahirinsu akwai kaman cin karo. Hadisin Talq ibn Ali, wanda mutum biyar sun fidda shi, wato ashabu sunan al-arba'a tare da Imam Ahmad bin Hanbal, haka shi ma hadisin Busra bint Safwan, su ma ashabu sunan al-arba'a, Abu Dawud da Imam Tirmidhi da Imam Nasa'i da Ibn Majah da kuma al-Imam Ahmad bin Hanbal, shi ma ya fidda shi. Hadisin farko na Talq ibn Ali yake cewa ya Rasulullah, a wata riwaya wani mutum, a wata riwaya ni yake tambaya, idan misali na taba gabana ko wani mutum ya taba gabansa, alwalansa tana nan ko kauta lalace, sai Annabi yake cewa hal huwa illa bid'atun minka, shi wannan gaban naka ai wata tsoka ne daga jikinka, wata gaba ce, kamar yadda hannu gaba ne, in ka taba hannu babu wani abu ko kunne ko hanci ko makamancin haka, to haka shi ma gaban mutum. Annabi yake ce masa babu ne shi a ta haka. Kuma babban malami, malamin al-Imam al-Bukhari Ali ibn Abdullah al-Madini da Ibn Hibban sun inganta wannan hadisi. Hadisi na juna Busra bint Safwan yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man massa zakirahu falyatawadda, duk wanda ya taba gabansa bai yi ne ya maimaita alwalansa. Shi ma wannan kamar yadda muka ce mutum biyar sun fidda shi. Shi kuma wannan Ibn Hibban shi ma ya inganta shi, haka al-Imam al-Bukhari, bal al-Imam al-Bukhari ya rinjayar da wannan hadisin Busra bint Safwan, yace a wannan matsalan wannan yafi inganta wannan hadisin. Tayyib, sai malamai suka ce to a hada hadisan guda biyu, at-tarjih awla al-jam'u awla min al-jam'u awla min ihmal ba'd al-adilla. An gane ko? Yayin da aka samu dalilai al-jam'u awla min al-tarjih, a hada dalilan gabaki ɗaya a duba a ga za a iya yin amfani da su da hadisan gabaki ɗaya ko kan shi ya fi dacewa fiye a yi da ai tarjihin wani dalili ko a kyale wani dalili. Ina fata ana tare da ni. To da aka haɗa hadisan gabaki ɗaya, sai malamai suka fidda maganganu uku. Na farko suka ce idan mutum ya taɓa gabansa domin ya ji daɗi kuma ya fidda wani abu, to anan dole zai saki alwala zamu yi amfani da hadisin Busra bint Safwan idan kuma ya taba ba da niyan jin dadi kuma bai cin da komai ba to zamu yi amfani da me da hadisin Talq ibn Ali wasu malamai suke cewa kai mutlaq ma ba gaban mutum baya lalata musu alwala zance na uku kuma suka ce duk wanda ya taba gabansa kawai abinda ya shiga cewa shi ne maimaita alwala saboda ka'ida al-ihtiyatiyya a ire-iren waɗannan masail ɗin kun ga muna da zantuttuka guda nawa kenan uku kenan wanda suke ganin yana lalata alwala mutlaq abinda ya shiga cewa ya maimaita na biyu waɗanda suke ganin cewa baya lalata alwala ko ta yaya taɓa in bi ba wai ya fi da wani abu abu na uku shi ne wanda suka haɗa hadisan guda biyu suka yi aiki da shi to saboda haka da dama daga cikin malamanmu suna rinjayar da suna fifita in dai mutum ya taɓa gabansa kawai abinda zai fi dacewa gara ya maimaita alwalan saboda ya fita daga dukkan mai saɓani na malamai kuma da'iman idan aka samu irin khilafatul ulama irin wannan a mas'ala mutum ya dau wajihi wanda idan ya yi shi ya fita daga saɓani na malamai ko kokwanton wani abu yanzu mun yi ahdath mun yi asbab sai abu na uku shine waɗanda suka suba asbab kuma ba ahdath ba malamai suna kawo guda biyu wasu daga cikin malamai na fiqhu na farko akwai ridda sai na biyu akwai shakka ridda da shakka waɗannan dukansu ba sa cikin asbab zance mafi inganci kuma ba sa cikin ahdath yayin da mutum ya bar addinin musulunci ko da lokacin da zai bar addinin musulunci yana da alwala in dai ya ridda ya bar addinin musulunci misali ya ridda da safe lokacin ya yi alwala sai ya dawo musulunci lokacin sallah azhar dole sai ya yi alwala to wanka fa zai yi wanka ko ba zai yi wanka ba na tambayan ku nake to anan wasu malamai suna ganin zai yi wanka wasu suna ganin ba zai yi wanka matukan tsawon wannan lokacin riddan da ya yi bai kai da cewa ya fidda najasa ba ko ya taba abinda yake wajabta me yake wajabta yin wanka din sai abu na biyu shine shakka idan mutum ya yi shakka shin yana da alwala ko bai da alwala a wajen jamhurin malamai shine al-yaqin la yazalu bishak ina fata wannan kaida kowa ya san ta to amma wajen malikiya su suna karkasa shakka har wajen hudu suna cewa idan mutum misali yana da hadasi sai ya shiga sallah yana sallah sai ya tuna fa cewa shin yayi alwala ko bai alwala ba a wannan hali dole sai ya maimaita alwalansa idan kuma yana da yaqini hali na biyu yana da yaqini yayi alwala sai shi ma ya shiga sallah da sai shiga sallah sai shakka ya kama shi shin kafin ya shiga sallar nan alwalan nan tana nan ko ba ta nan shi ma sai ya maimaita alwala suka ce musamman sai dai idan ya kasance wanda Allah ya jarrace shi da yawa ta yin shakka sai hali na uku shine idan ya shiga alwala yana cikin alwala sai ya tuna cewa can kafin ya shiga sallar nan ya yi hadasi amma bayan da ya wannan hadasin ya yi alwala ko bai yi alwala ba kafin ya shiga sallah wannan shi ma sai ya maimaita alwalarsa hali ɗaya ne wanda suke ganin ba sai ya je ya yi alwala ba shine idan ya kasance yana cikin sallah yana da yaqinin ya yi alwalarsa to yana cikin sallah sai shaitan ya zo ya raya masa cewa shin ya fidda iska ko bai fidda iska ba ko ya fidda mani ko mazi ko wani ko bai fidda ba to a wannan hali shine suke cewa ba dole sai ya yi ne ba sai ya yanki sallah ya ji ya sake alwala amma dai zance mafi inganci abinda malamai suke rinjayarwa matukan mutum yana da yaqini ya yi wannan alwala ɗin to duk shakkan da zai zo masa in dai ba ya ji iskan na haƙiƙa ya tashi ta ba ko kuma ya ji bayan gida ko mani ko mazi ko waje ya fita ya ji yaqinin haka to ba zai maimaita alwala ba kamar yadda hadisi yazo cikin sahihaini wanda ar-rajul alladhi yukhayyalu annahu yajri shay'a qala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yansarif hatta yasma sawtan aw yajri rihan sai ya ji sautin fitar iskar nan ko kuma ya ji wari to lalata wannan alwala idan mutum alwalarsa ta lalace wato yayin da mutum yake cikin hadasi bai da alwala akwai ababe wanda baya halasta ya aikata su na farko baya halasta mutum ya yi sallah ya san fa bai da alwala da gangan ya zo ya yi mai ya zo ya yi sallah ya san bai da alwala yana da hadasi wannan haramun ne shi yasa malamin ahlul yake cewa wa man salla bi ghayri wudu'in amidan fa huwa kafir ya kafirta ina fata wadih to haka baya halasta yayi mai ya taba alqur'ani har wasu malamai suke cewa koda ma wani bangare ne alqur'ani koda a ce akwai shamuki baya halasta yayi mai ya taba wasu suka ce koda da sanda ma ya tsokara alqur'ani shi ma duka baya halasta haka idan misali alqur'ani yana cikin jaka wasu malaman suke so suke cewa idan zai dauko jakan nan da niyyar alqur'ani ne shi ma bai halasta sai dai in zai dauko jakan nan saboda kayan da ke ciki to babu laifi a kan haka ina fata ana tare da ni duka da dama daga cikin malamai suna ganin alqur'ani nan babban hadisi ne kaman janaba shine ba a son mutum ya taba amma karamin hadisi mutum zai iya taba shi ina fata wadih waccan ayan da Allah yake cewa la yamassuhu illa al-mutahharun tana magana ne akan me lauhul mahfuz amma idan ya kasance mutum dalibi ne na ilimi ko daliba wato wanda yake kokarin koyon karatu wasu malamai suka ce an masa rangwame ko bai da tsarki zai iya taba shi haka mace ita ma wanda take cikin jini na al'ada ko jini na bi in dai daliba ce za ta iya daukan alqur'ani ta karanta a hali na jini na ne na bi ko na al'ada ana tare da ni sosai da sosai fayi amma ne janaba suka ce tunda shi yana da dama ai da zai iya zuwa yayi ne ya cire wannan janaba shi baya halatta ya taba alqur'ani sai yayi ji yayi wanka amma kamar mace mai jinin biki ko jinin al'ada ai ba daga gare ta bane wannan daga Allah subhanahu wataala ne kuma kila idan tabar wannan qur'anin da ta zo tana muraja ba haddanta zai iya sukurkucewa ko ta iya mancewa to wannan shi yasa aka mata a rangwame akan haka waɗannan su ne bayanai masu muhimmanci wanda ya shimfiɗa da ya gamata mu yi kafin mu fara bayan fai za mu karanta ko da hadisi ɗaya ko hadisi biyu haka yanayin dai lokaci ko da hadisi ɗaya ina ga za mu iya karantawa ko tunda lokaci na kamar ya ɗan tafi الإمام الحافظ ابن حجر الأسقلاني رحمه الله تعالى سواء عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن كربودة أنس بن مالك الله تعالى مسيبدا من أنس بن مالك ينال إيرا يكسين جغا جغان صحابا من الله صلى الله عليه وسلم وان دي آل ابن تيشي طوان شي ترود داما تيدا قوما كما ريد مكي بيان كما يتي بي تقجم من الله صلى الله عليه وسلم يامي سلاوابا وياتي يكذا كبر كذا wanda yake nuna kyawun mu'amala annabi da kuma tawadu'un sa kaskantar da kai a ce kai yanzu ka zauna da mutum shekara 10 baka taba mai tsawa ba kuma yana karkashin ki kamar mai ma hidima kaga wannan in ba annabi ba da hala a samu irin wannan yake cewa kana ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sabon manzo Allah tsira da aminci Allah subhanahu wataala gare shi sun kasance ala ahdihi a lokacin sa shine ala ahdihi a lokacin sa yantaziruna al-isha suna jiran sallan yin suna jiran lokaci na yin sallar isha wato suna shigowa masallaci su jira har annabi ya fito domin ya musu ne da ba su salla za su zo su dade suna jiran sa hatta takhfita ru'usuhum suna jiran annabi bai samu zuwa ba har bacci ya kama su tunda kun san da rana suna zuwa neman abinci yayin da za su dawo da yamma sun gaji zasu zo su shiga masallaci suna jiran zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam wata sa sai annabi ya latin zuwa hatta taqfita ru'usuhum har kawunan su sai sun sunkuya haka wannan azqnu ko azqin wannan inda gemu yake fitowa saboda jangidi da bacci in suna zaka ga har yana taba kirjin su nan shine wannan haka shine taqfita ru'usuhum kansu yana karkata har gemun su ko inda gemun yake fitowa ga wanda bai da gemu haba yana taba me yana taba kirji ina fata an gane saboda tsananin jangidi da tsananin a da tsananin bacci to sai sun mai salluna sannan sai su je su yi salla wala ya tawadduna kuma ba sa maimaita alwala akhrajahu al-imam abu daud الإمام أبو داود يشد وانا حديث وصحه دار قطني حكى الإمام دار قطني إن توانا حديث وأصله ما في مسلم أصلا وانا الرواية تازو أصحيح مسلم رواية صحيح مسلم قالت كما رحكا الإمام مسلم يكي تيوى أسنصى ناس باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء واتو الإمام مسلم ينا تكيما سوانا الرأي تيوى إذا مسلم يبتشي أزوني بايا لا لا تعل ولا حكى وانا بايا sai kawo hadisin Anas din yake cewa wata qimatus sala wata ranni an tada salla wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da insha Allah tabbata a gare shi yunaji rajulan yana tattaunawa da wani mutum lam yazal yunajihi da gushe ba yana tattaunawa da wannan mutumi su kuma sahabbai suna cikin masallaci suna ta jinjiri hatta nama ashabuhu har sai da sahabban annabi suka yi bacci ثم جاء صلى في النبي يزو فصلى بهم في يزو يباط صلى كنت أصلا حديثا واتو أبن لي حانا النبي شبو وادا وري ونمتن لي يطريش يطريش يزينا تتونا وادش الوقت نسوكم صحبي جياتا كما سنة تنين سنة تجين جدي هوتا رواية ما قتارك يتوى ناج أنس ينا تشيوى ينامون ثم يصلون ولا يتوضعون ذكى علماء مسلم يأكد أن الرواية ويقلال ana tare da ni ko yasa cewa asluhu fi muslim wato asalin wannan hadisin yana cikin sahih muslim amma wannan lafazin da wannan riwaya ta al-imam abu daud haka al-imam ad-darqutni da al-imam al-bayhaqi sun fidda wannan hadisin sai suka zo da ƙara suna yin bacci har sai an tada su ma a ce kusashi lokacin sallah yayi sannan kuma sai su je su yi sallah ba tare da sun yi me ba sun maimaita alwala wannan riwaya ta al-imam ad-darqutni da al-imam al-bayhaqi haka al-imam al-bazzar ne mu'jam da al-khallal da su ibn hazm ne littafin muhalla sun fitta wani wannan hadisin da qarin riwaya na yad'una junubahum kai wata sa'a ma gengedin suna yin su har gefen su ma ya kwanta akan kasa amma kuma idan aka zo aka tada su kusashi ko zai ku yi sallah ba sa maimaita ne ba sa maimaita alwalansu amma ibn al-daqiq al-ilm da littafin ihkam sharh umdat al-ahkam babban malami yake cewa amma wannan gabaki ɗaya zamu dauke shi da karamin bacci ba wai bacci mai nauyi bane wanda har hantarin su ya gushe a kananan bacci ne duka haka a wata riwaya ta zo suna yin bacci sahabbai har sai an ji mishari yana fita daga ne daga gare su sannan kuma su tashi sai su yi sallah ba tare da sun yi me ba sun maimaita alwala to kun ga waɗannan riwayoyi ga baki ɗaya an samu sahabbai suna yin jangadi ba sai su je su yi sallah ba tare da maimaita alwala ba haka an same su suna yin jangadi har sai sun jikinsu yana faduwa su je su yi sallah ba tare da maimaita alwala ba haka an samu riwaya wanda suna yin bacci da jangadi wanda har mishari na fita shi ma su je su yi sallah ba tare da mai ba maimaita alwala haka riwaya ta hudu da aka samu cewa har sai an zo an tara su an ce ku tashi lokacin sallah yayi wannan ga baki ɗaya malamu suka ce wannan yana nuna saukin wannan addini amma ibnu da take ilmi ya ce duk da waɗannan riwayoyi idan muka hada su za mu dau halatun ga baki ɗaya akan cewa bacci ne wanda yake karamin bacci mai nauyi wanda ba mai nauyi ba karami wanda bai da nauyi ina fata wazi shi yasa malamai suka tattauna akan bacci wanda yake miqdaran bacci mai nauyi wanda zai iya lalata alwala wajen maganganu guda takwas ire-iren su al-Imam As-Sana'ani sun kawo wannan maganganu takwas a cikin suburin salam da sauransu wanda karatun da muke a wancan masallacin mun yi bayanin halolin nan guda takwas a yanzu ba dole sai mun maimaita su ba kawai dai abinda ya fi shahara a maganganun guda maganganun malamai wanda ya fi shahara shine za mu iya cewa guda hudu ne daga ciki magana al-Imam Shafi'i wanda shi yayi kallo zuwa ga sifan bacci yake cewa idan ya kasance mutum yayi bacci a zaune an gane ko idan a zaune yayi bacci to ba dole sai yayi mai ba sai ya maimaita alwalansa ba amma matukan ya shingida to dole sai ya maimaita alwala wannan shine ra'ayin al-Imam Shafi'i al-Imam Malik bin Anas shi kuma yace in dai baccin nan bai nauyi ne sa'an dogo ne ko gajere to dole sai ya sai ya maimaita alwalansa wannan shine ra'ayin al-Imam Malik bin Anas kamar yadda muke bayani al-Imam Abu Hanifa shi kuma yake cewa idan ya kasance yayi bacci a dukkan wani hali na sallah halayen sallah misali a tsaye ko a zaune tun kana zama a sallah ai ko ko a tsaye ana tsayawa ko kuma a hali na sujjada waɗannan halaye ko a hali na ruku'u duk idan yayi bacci a waɗannan halayen ko gingidi ya kama shi ba dole sai ya maimaita alwala ba amma sabanin wannan halayen dole sai ya maimaita alwala al-Imam Ahmad bin Hanbal yake cewa idan ya kasance yayi bacci a zaune ko a tsaye to ba zai lalata masa alwala ba in dai a zaune ne ko a tsaye amma idan ya kwanta to dole sai ya maimaita alwalansa wannan shine ra'ayin al-Imam Ahmad bin Hanbal wannan sune abinda suka fi shahara a cikin maganganun nan guda takwas amma a cikin gaskiya mun fi rinjayar da ra'ayin al-Imam Malik bin Anas cewa yasi kawai na bacci wanda zai lalata mutum alwala shine mai nauyi shi kuma mai nauyi ana kiyasin sa za ka iya zuwa ka sanya hannunka a cikin aljihun sa ka ciro abin da ke cikin aljihun ba tare da ya mai ba ba tare da ya sani ba wannan ku sani ga baki ɗaya wannan ya keɓanta ne ga mu banda annabawa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina fata wazi ina ga za mu tsaya nan saboda yanayin lokaci muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sanya ma abin da muka faɗa albarka wanda kuma muka yi kusure ya gafarta mana insha Allah bayan kiran sallah za mu buɗe ƙofa na tambayoyi za mu ɗora ko za mu tashi sati mai zuwa daga hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha